Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Amma kuma ana cewa ma ai wai akwai katsalandan na 'yan siyasa, misali ko shi kake faɗa yanzu, misali siyasa ce takan jawo, misali ba noman zan ba in je a sa sunana a kaya kuma in karɓa in je in siyar a kasuwa.
To ai siyasa ita ce ta ɓata komai, domin kai da aka ba can kai ma ta aiwa siyasa ce ta kai ka, alfarmar ce ta sa aka baka. To kana tsoron ai kaman bayani na farko ne da ne muka san da wancan ya zo karɓi kayan hekta 200 muka bashi kayan hekta 14 domin ita muka gani a ƙasa. Ai kaga ta saman ya biyo mana, ta saman ya biyo mana a lokacin ne har dan tace baki muka yi da director CBN na dutse a lokacin cewa ya za a yi a ba mutum gashi a takarda cewa hekta 200 ne a bashi kayan hekta 14 saboda me ka gani. To amma me akwai gaskiya taiwa shi bai sani ba, domin me akwai sanda muka ce mu za mu je mu auna gonakin da kanmu, akwai manoman da a ciki suka kai mu gonar wani wanda ba nasu ba, ka gane. Idan muka zo kuma muka sa coordinate muka sa, za ka ga abin yana overlapping da abi yayi overlapping,
muka sa na'ura
yawa, muka sa na'ura za mu ga abin yayi overlapping da yayi mun
yana mamituwa
yawa. To kaga aka ga an yi. So daga baya sai muka fahimci juna da shi cewa ai wannan gonar tashi ce wani yaje ya kai, ka gane. Wani yaje ya kai aka auna. So daga baya ma sai muka tsaye da aikin, muka ce gaba ɗaya sai an sake rumafin gaba ɗaya, aikin ya ja tsaiho. Daga nan kuma aikin da ya kamata a ce an gama kafin tsakiyar damuna, sai da ya kai mu har kusan tsakiyar damuna ma ta wuce.
Amma ku da a matsayin ku na ƙwararru da gwamnati ko kuma hukumar gwamnati da aka baiwa kwantiragi na ku dinga wannan aikace-aikace, ba ku rubuta foto ne ku miƙa wa su gwamnati misali dangane da irin waɗannan ƙalubale misali?
Ai komai a rubuce yake, za a buga a takarda, sannan kuma akwai evidence na mapping ɗin nan duka za a
tattara
wannan awan da aka yi na gona. Zaka hada da bayanan mu, zaka hada ka tura mu gwamnati. To idan aka zo repayment kuma
to aka zo dawo da kuɗi,
dawo da yawa. To anan gizo yake saga
kai tsayin za a iya cewa kaman manoman zaune su kansu suna kawo tarnaki ma tsare-tsaren bunƙasa ko kuma tallafin da ake wa manoma a isa hana shi tasiri kenan.
Gaskiya kuwa wannan shine musabbabin yana hana shi tasiri sosai da sosai. Wannan muna magana
ya ne kake ganin to in haka ne ya kamata a yi, misali me a gyara irin waɗannan abubuwa?
Yawwa, masha Allah. Yanzu abin da ya kamata a yi, in dai ana so abin ya tafi normal, akwai kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suna neman irin waɗannan contract din. Akwai su sosai, mun riga mun san su, waɗanda suke aiki tsakani da Allah, wanda idan ka nemo ma sai an baka cin hanci zaka bayar, sun gwammace su rasa wannan kwantiragin da su baka cin hanci fika ba. Da akwai irin su, muna da su a nan Kano da sauran gurare jihohi daban-daban. So domin su mun dan yi aiki da su gaskiya an karɓa, domin har gwamnatin jihar Kano a wannan lokutan ta ka kawo musu aiki, kuma sun yi kuma an samu biyan bukata, wanda da idan aka ba da tallafi ko kuma aro wanda ake so a dawo da shi a gwada, domin abin da kuka dawo da shi shi za a yi amfani da shi a ba mu wasu manoman. So gaskiya bin wannan ɗaukan shawarar tamu da aka yi, sai ya zamanto da in aka baya a kashi 100 bai fuka ga an samu kashi 4 kashi 5 na waɗanda suka dawo da kayan, wannan kashi 90 da wani abin sun tafi. To amma har ga Allah da aka ba mu irin waɗancan, sai aka samu yin farko aka samu kashi 45 da suka dawo da shi. kaga ai an dan samu ci gaba duk da dai ba duka aka abin nan ba amma an samu ci gaba
kamar kana
hanyoyin dawo kan tambayar ka hanyoyin shine domin su idan suka tashi duk idan suka je so duk gundumar da ta fado wadanda za a ba so dole akwai shugaba ko mai gari ko mai unguwa ya danganta da yanayin wajejen shi ya san wane manomi ne ya san wane ba manomi bane especially idan ka mai shi bayanin cewa wannan kaya ne gwamnati za ta bayar kuma dawo da su za a yi domin idan ka ba mu fake manomi wanda yake na ƙarya na bogi to wannan kai fa zaka biya da kanka domin kai ne shugaba kai ka san su kai ka san iyayen su kai ka san waye mai yi
da kai aka dogara
da kai aka dogara shi kuma duk ya san manya-manyan manoman manyan shugabannin manya-manyan manoma so zai kawo su to kai kana ciya man idan ka san wani yana da wasa ba za ka bashi ba domin kai wannan shugaban zaka kawo duk kayan kungiyar da take karkashin ka kai zaka kawo kai ma haka idan aka zo za a samu waje guda a tare su
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma Dauda Salisu Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leather Station da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
kar mu manta baya shine shirin mu ranar arzikin mu shine uwa uwa